sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata, 14 ga watan Fabrairu 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mukanin labarin.
To, binta, wasu jerin harbe-harbe da aka yi da yammacin jiya Litinin a jami'ar Michigan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da jikkata wasu biyar. Sakataren janar na kungiyar tsaro ta NATO ya jaddada buƙatar samar wa Ukraine da ƙarin makamai da kuma cika da kawarin isar tankunan yaƙi da sauran manyan kayan aiki. Haka kuma za a ji cewa yau Talata masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu bayan kwashi sa'o'i 200 ƙarƙashin baragwazon gine-gine.
Kanin labaran duniya kenan. To, a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa bayan gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Omelefe ya ce wa'adin ranar 10 ga watan Fabrairu na daina amfani da tsoffin takardun kuɗin naira na nan daram, masana shari'a a ƙasar sun ce kin bin umarnin kotu da ya baiwa 'yan ƙasar damar ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗi zai iya kawo tashin hankali a ƙasar.
To, idan aka ce ana cin biyayya ga hurumin kotu, to da a tsundun mu cikin yamutsi da rashin hankali, domin kotu ita take da hurumi karkashin sashe na 36, karkashin hurumi na sashe na 6, karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa 304 na tsarin mulkin Najeriya. Kotu ita ce wadda take rariya, wadda take tsaftace datti daga kuma rashin tsafta. Kotu
za kuma ku ji cewa gwamnonin jihohin Najeriya 36 sun baiwa babban bankin kasar CBN shawarar ya ƙara wa'adin na canjin kuɗi har zuwa shekara ɗaya nan gaba, abinda ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin shine mafi dacewa a halin yanzu. Sannan za ku ji cewa majalisar dokokin kasashen ECOWAS ta gargaɗi sojojin da ke mulki a kasashen Mali da Burkina Faso cewa su hatara a shirin su na kafa wata federaliyya kasashen biyu. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabata. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Wasu jerin harbe-harbe da aka yi da yammacin jiya Litinin a jami'ar Michigan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da jikkata wasu biyar. Chris Rosman, mataimakin babban jami'in 'yan sanda na kwankwariya, ya shaida manema labarai da sanyin safiyar yau Talata cewa waɗanda suka jikkata duk suna kwance a asibiti cikin mawuyacin hali. Rosman ya ce wanda ake zargi da harbin wani mutum ne mai shekaru 43 da haihuwa, wanda daga baya aka samu gawarsa a wajen harabar jami'ar bayan da ya harbe kansa har lahira, kuma ya ce jami'an tsaro sun yi artabu da shi. Rosman ya ce wanda ake zargin ba shi da alaka da jami'ar ta kowace hanya. Ya ce ba mu san dalilin da ya sa ya zo harabar jami'ar don yin hakan a daren yau ba, wannan wani ɓangare ne na binciken da muke gudanarwa, in ji shi. An fara harbe-harbe ne a wani gini na jami'ar inda aka ci gaba da yin harbe-harbe cikin ƙanƙanin lokaci, inda aka yi ta harbe-harbe kan gungun ɗalibai da ke kusa, lamarin da ya sa hukumomi suka umarci waɗanda ke harabar makarantar da su nemi mafaka. Sakataren janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya jaddada buƙatar samo Ukraine da ƙarin makamai da kuma cika alƙawarin isar da tankunan yaƙi da sauran manyan kayan aiki a daidai lokacin da ministocin tsaro da jami'an tsaro na ƙungiyar ƙawancen Ukraine da Amurka ke jagoranta suka hallara a wani taro a yau Talata a birnin Brussels. Stoltenberg ya faɗa manema labarai cewa tattaunawa ta zo a cikin wani muhimmin lokaci, kuma a ranar Talata abokan ƙawance za su magance buƙatun gaggawa na ƙara tallafi ga ƙasar Ukraine. Stoltenberg ya ce mako mai zuwa za a cika shekara ta farko na mummunan yaƙin da ake a Ukraine, wanda ya zama cikakken mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine, kuma ba mu ga alama cewa shugaba Putin na shirin samar da zaman lafiya ba. Abinda suke gani shine akasin haka yana shirye-shiryen ƙara ƙarfin yaƙi ta hanyar sabbin hare-hare da samar da matakan kariya.
To, nan ba da jimawa ba, Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, biyo bayan kalaman gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Emefiele, wanda ya ce wa'adin ranar 10 ga watan Fabrairu na daina amfani da tsoffin takardun kuɗin naira na nan daram, masana shari'a da sauran masu ruwa da tsaki a kasar sun ce kin bin umarnin kotu da ya baiwa ƴan ƙasa damar su ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi har sai kotun ta sake yanke hukunci akan lamarin zai iya kawo tashin hankali a kasar. Wakiliyar murya Amurka da ke Abuja, Halima Abdulrauf, ta aiko mana da rahoton.
Gwamnan CBN Godwin Emefiele ya bayyana wannan matsaya na babu gudu ba ja da baya a game da daina amfani da tsaffin takardun kuɗin ne a lokacin da yake zantawa da jami'an diplomasiya a ma'aikatar harkokin waje da ke birnin Abuja a ranar Talata. Emefiele ya ce an fara samun sauki a al'amarin karancin sabbin takardun kuɗi sosai tun lokacin da aka fara biyan kuɗaɗen a cikin bankuna, wato over the counter payment, baya ga samu a na'urar ATM da kuma amfani da manyan wakilan babban bankin kasar. Yana mai cewa don haka babu buƙatar yin la'akari da ni sauyi daga wa'adin ranar 10 ga watan Fabrairu. Bayani na Emefiele na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke cikin rudani a game da umarnin kotun koli da ta tsawaita wa'adin zuwa ranar 15 ga watan Fabrairu har zuwa ga lokacin da kotun za ta saurari ƙarar da gwamnoni uku daga arewacin ƙasar suka shigar a gabanta. Shin menene tanadin doka idan aka sami irin wannan sabani da ake gani? Barista Mai Nasara Kogo ya ce,
to idan aka ce ana kin biyayya ga hurumin kotu, to da a tsundun mu cikin ya matsayi da rashin hankali domin kotu take da hurumi karkashin sashe na 36, karkashin hurumi na sashe na 6, karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa 304 na tsarin mulkin Najeriya. Kotu ita ce wadda take rariya, wadda take tsaftace datti daga kuma rashin tsafta. Kotu ita ce wadda take bangarorin gwamnati, bangaren masu yin dokoki da bangaren masu zartarwa, wato daidai da sashe na 4 da sashe na 5 na tsarin mulkin Najeriya. In an samu wani abu ba daidai ba, 'yan ƙasa suna iya zuwa kotu. In suka samu kuma hukuncin kotu, to ya zama wajibi ci ne a yi biyayya gaba ɗaya ga kowane ɗan ƙasa. Shi ministan shari'a ma da ya fito yana nuna ƙalubalanta, inda ya san muhimmancin ofishin shi daidai da hurumi na sashi na 147 da 150 da 174. Yana da dama abinda ake kira nolli prosequi, yana da dama da zai iya zuwa ya dakatar ma da duk wata shari'a wanda ba sai an tsaya ana takaddama ba.
Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya bayyana cewa
wannan kujerar naƙida gwamnan babban bankin Najeriya Emefiele ya hau ya zauna ya kemi mai kai ba laifinsa bane, kamar yadda wasu mu suke fada. Kuma haka ne shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari, shi muke kallo, shi muke duba ga matakin da zai dauka akan wannan magana. Ba mu taba samun wannan yanayi ba kasar Najeriya a ce babban gwamnan banki ya tsaya kememe duk da wahalar da ake ciki. Kuma wannan magana ta bankuna na commercial bank da suke kin karfan kudaden nan da kuma kin kara lokacin karban kudaden nan da hatta kai ga su kansu central bank suna cewa daga ibon kudin ana kaiwa branches insa na kasa, ya nuna gazawar wannan. Mun san akwai hukunci da babban kotun koli na Najeriya ta bayar akan wannan magana, amma duk da haka aka ce ba za abu ba. Dalilin da yasa nace ba za abu ba saboda gashi nan muna ji muna gani an yi kememe ba a karbin kudaden.
Ko yaya ƴan kasa ke ganin wannan al'amari? Malam Ibrahim mai kantin sayar da kayayyakin amfani na yau da kullun ne inda yace,
gaskiya wannan labarin sai a hankali, gaskiya al'amarin ne ya kamata a sassauta ma mutane. Wannan abu ya shafi mutane da yawa.
Duk kokarin ji ta bakin babban bankin Najeriya a game da wannan matsaya da aka cimma ya ci tura a yayin hada wannan rahoto. Idan ana iya tunawa, a makon da ya gabata ne gwamnonin jihohin Kogi, Kaduna da Zamfara suka shigar da ƙara a gaban kotun da neman a tsawaita wa'adin ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi don rage wahalar da 'yan ƙasa ke ciki. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ki Halima Abdulrauf, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfili da ƙarshen labaran duniya.
Yau Talata, masu aikin ceto a Turkiya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga baragozan gine-gine bayan kwashe kusan sa'o'i 200 bayan wasu mummunan girgizar ƙasa a yankin. Mutanen da aka ceto na bayan nan sun haɗa ɗaya daga cikin rugujewar gini a lardin Adiyaman da kuma wasu mutane biyu daga wani gini da ya ruguje a tsakiyar Karamanarsa da ke kusa da yankin da lamarin ya fita azara. Gidan talabijin na Turkiya ya watsa hotunan yadda aka ceto mutanen, sai dai masana sun yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙarewa don samun ƙarin mutane da rai a cikin raguwar gine-ginen da suka ruguje bayan ɗaukar lokaci mai tsawo. Al'ummar Turkiya mazauna Samandak da ke lardin Hatay sun kuka da yadda gwamnati ba ta yin abin da ya dace wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Wani da ya tsira daga girgizar ƙasa ya shaida sashen Hausa, wato sashen Turkiya na Murya Amurka, cewa ana yin komai ne ta hanyar masu aikin sa kai da ƙoƙarin al'umma, ba wai gwamnati ba. Birtaniya ta ce a karan farko ta gabatar da shaidu ga Majalisar Dinkin Duniya da ke nuna cewa Iran na baiwa 'yan tawayen Houthi na Yemen makamai na zamani. Hakan na zuwa ne bayan da jami'an Birtaniya suka gano hotunan gwaje-gwaje da aka gudanar a hedikwatar dakarun kare juyin halin musulunci da ke birnin Tehran kan ƙananan jiragen sama marasa matuƙi da sojojin ruwan masarautar suka kama. Ma'aikatan jirgin ruwa na Birtaniya HMS Montrose sun kame quadcopter, wato da yake da jirage marasa matuƙi da jigilan makamai masu linzami da sassa na makamai masu linzami a watan Fabrairu da ya gabata. Daga ƙarshe, Amurka ta faɗi jiya Litinin ba ta san asalin abubuwan uku da ta harbo a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ba a lokacin da suke shawagi a cikin iska a sararin samaniya a arewacin Amurka. Gwamnati ta ce ba ta yi imanin cewa abubuwan da jiragen sama ne na sa ido ba, ko da yake ta bar yiwuwa za su iya kasancewa hakan.
Da Tarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu muna a Najeriya kan batun canjin kuɗi, inda gwamnonin jihohi 36 suka baiwa babban bankin kasar CBN shawarar ya ƙara wa'adin canjin kuɗi har zuwa shekara ɗaya nan gaba, abinda ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin ƙara wa'adin shi ne mafi dacewa a halin yanzu. Wannan shawarar da ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta bayar ta biyo bayan wani zamani na musamman da ta yi da shugaba Muhammadu Buhari, kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan jawabi da ƙungiyar gwamnonin Najeriya suka fitar ya biyo bayan wata zama ta musamman ne da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari, kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho. Razak ya ce gwamnonin sun nuna goyon baya ga matakin sauya kuɗin Najeriya da ake ganin ya ɗauki dogon lokaci ba a yi ba, amma kuma suna ganin lokacin aiwatar da tsarin ne bai yi daidai ba.
Gwamnonin Najeriya ba wai suna fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba. Abinda suke nuna shi ne sun yi murna da cewa Najeriya ta samu ci gaba kuma tana kokari ta cimma sauran kasashen duniya da suke amfani da hanyoyin sadarwa ta wurin cinikayya, amma wannan matakin da ya dauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri. Kamar yanzu a jiha kamar Jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan guda ake cinikayya da shi a ranar kasuwa, amma yanzu kasuwar ba dama ta ci domin babu kuɗin. Saboda haka suke ganin kamar ai matakin ne bai zo a lokacin da ya kamata a dauke shi ba, sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba. Don yanzu abin da gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane, tunda a ƙasar nan yanzu ana sai da kuɗin, sai ka ga mutum yana da naira 100 yana so ya canja, sai a ce sun yi ba da naira 100 a bashi naira 70.
Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ba da misalai da yadda sauran ƙasashe suke sauya kuɗaɗensu, inda ya fatan za a bi wannan tsarin.
Ƙasashe da yawa sun na canjin kuɗi, kuma sun yi canjin kuɗi. India ta yi, Rasha ta yi, China ta yi, Zimbabwe sun yi, kai ga su nan kusan za mu iya cewa ƙasashen ba su lissafuwa. Yawanci za ki ga cewa akan ɗauki shekaru da yawa wanda ana karɓan tsofaffin kuɗi. Ƙasar Ingila ko kwanan nan ta canza wasu daga cikin takardun kuɗinta, haka nan ita kanta ƙasar Amurka ta canza takardun kuɗinta a lokuta da yawa.
To sai dai duk da wannan hali da ake ciki, ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Filato a ta bakin Alhaji Dauda Abubakar Garkuwa ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa ana ta mu'amala da tsofaffin kuɗaɗe saboda babu sabbin.
To abin da ke faruwa shine duk wani wannan tsofaffin kuɗaɗen nan muna ansa wa juna, duk muna hidimomi muna sayarwa da su, ko da banki ma sun rufe mu muna bin umarnin kotun koli, babban kotun Najeriya umarni da ta baya muna nan a kan shi, shi muke ji. Saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya ta tsaya ta taimaka mana da sababbi, saboda mu matsalar mu rashin sababbin ne.
Gobe Laraba ne kotun koli za ta zama na musamman akan ƙarar da jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara da jihar Neja suka shigar akan batun ƙarancin sabbin kuɗaɗen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To a yayin da kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea Conakry suka yi shelar hada gwiwa a ƙarƙashin tsarin federaliyya domin tunkarar kalubalen da ke gabansu, Majalisar Dokokin Kasashen ECOWAS ta gargaɗi sojojin da ke mulki a waɗannan kasashen da su yi hatara da dukkan wani yunkurin da ka iya mayar da hannun agogo baya a ayyukan da ake gudanarwa a kasashen 15 na yankin yammacin Afirka. Ga rahoton da wakilinmu da Amurka da ke birnin Yamai, Sulemomin Barma, ya aiko mana.
A ƙarshen ziyarar da ya kai a ranar 31 ga watan Janairun da ya gabata a ƙasar Mali, Firayim Ministan Riƙon Ƙwaryar Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, ya bullo da shawarar kafa sabuwar federaliyya a tsakanin ƙasashen biyu masu matsaloli iri guda. Haka kuma a wani taron da suka gudanar a birnin Wagadugu a ranar 9 ga watan nan na Fabrairu, ministocin harkokin wajen Burkina Faso da na Guinea da na Mali sun sake nanata wannan aniya da nufin tunkarar kalubalen da ke gabansu, sai dai da yake mai da martani a taron cikon shekara guda da juyin mulkin da ya kawar da Alpha Conde daga Karaga. Mataimaki na biyu na shugaban majalisar ECOWAS, Bukari Sani Zilli, ya ce ba za su lamunta da irin wannan take-take ba da ke barazanar haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin kasashen yammacin Afirka.
Matsayinmu na majalisa ba mu amince ba, ba mu ba da yarda ba. Majalisa ta al'ummarmu ce ta ƙasa 15, kuma ba za mu bari ba abin da za a cuta mu al'ummarmu. Muna musu galgaɗi su zamna cikin wannan espace din, shine alheri a gare su, kuma shine alheri a gare mu duka.
Shugaban kungiyar farar hula ta Mojene Siraj Isa ya yaba da matsayin majalisar ta sai da yawo. A ra'ayinsa, wannan yunkuri hujja ce da ke nunin sojojin da ke mulki a waɗannan ƙasashe ba su da niyyar shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula.
Duka wannan kewaye-kewaye da wannan yanke-yanke alaka da ƙasashe ba wani abu yake nufi ba, shine yadda za su iya su makale bisa ƙarar mulki ba tare da sun yi abun da suka yi ikirarin ya kawo su, shine su mai da ƙasashen su bisa ga turba ta demokradiya.
To amma wani mamba a kungiyar MSU Sando ya ga mace Muhammadu na ganin rashin dacewar tsoma bakin majalisar ta ECOWAS a sha'anin cikin gidan waɗannan ƙasashe da ya kira masu fafutukar kubutar da kansu daga tura mulkin mallaka.
Sai dai yawo ba ta magana sai an yi banna. Ya kamata da su yi shi duk ƙasashen da suka gani akwai matsala na justice, na governance, su ce ba su yarda ba. Amma suna zamanin suna gani shugabannin ƙasashe suna gallaza mu talakawa. Sai mutane sun tashi da kansu sun bijire, sannan da sai za su zazo su a ba mai raba a zo a yi haka a yi kaza a yi kara a yi itace.
A nan ɗan majalisa Bukari Sani ya yi tunatarwa kan yarjejeniyar protocol additionnel da ƙasashen sai da yawo suka rattaba wa hannu a shekarar 2001.
Silaka takardunsu mana. Siwawai tarihi juyin mulki gaba ɗaya da aka yi na cikin ƙasashen nan guda uku. Sai dai yawo inda ba a so sai da ta gaya musu wuyo. Wuyo Alpha Conde an ce mishi ka yi hankali, kar ka sake ka ƙetare ka ce sai ka yi hawa na uku. Bai ji magana ba, ya ga abin da ya gani. Ita Mali abin da ya fara kawo rigima zaɓe da aka yi, ɗan shugaban ƙasa ya ce a goge sunan mutum 31 a rubuta sunan abokan shi. Lokacin da jangere ya ɗauki iko a waga, sai dai yawo ba ta zo ba. Tace ga wa'adi mun baka ko ka aje iko ko ka ga wuyo.
Burkina Faso da Mali da Guinea Conakry na fama da takura a sakamakon dakatarwa daga kungiyar ECOWAS saboda juyin mulkin da soja suka yi a kasashen uku, waɗanda a halin yanzu suka raba gari da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka, wato Faransa. Hujjoji masu ƙarfi na nunin kusanci a tsakaninsu da Rasha da suke ɗauka a matsayin sabuwar uwar ɗaki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla an gaishe ka Sulemomin Barma. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 18, karfe 4 kenan da minti 18 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 18 kenan a Ghana. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
da jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da ya rage ƙasa da mako biyu a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya, shirin noma ya tattauna da wasu manoma daga jihohin Jigawa da Kebbi kan abin da suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaba a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari shine ya tattauna mana da wasu manoma daga jihar Jigawa.
Sunana Muhammad Yunusa, jahul local government.
Baba, ana taba noma?
Alhamdulillah, ina taba bakin iya gurgudu irin namu na Talakawa.
Yanzu gashi ana ta yunkurin za a yi zabe. Wai yanzu sabbin gwamnatocin nan da za su zo, me kuke sa ran gani ne a wurin su, misali a matsayin ku na manoma?
To mu a matsayinmu na manomi, shi manomi ala kulli halin babu abin da ke mishi ya shige masa duhu ko kuma abin da ke faranta masa rai a ce ya samu taki mai sauki, gashi zai je duk inda zai je ya same shi a sauki kuma a yawaita shi. A wadace. To shi manomi idan ya samu wannan, to komai zai dinga zo masa a sauki. Amma duk lokacin da za a ce taki zai gagare ka, a ce in taki ya gagare ka kuma gashi babu shi ga tsada, kaga al'amarin nan gaskiya manomi yana ta masa da hankali. To kaga duk gwamnatin da za ta zo ce mana wannan, to insha Allah muna sa ran gwamnati ce mai adalci, mai san talaka ya ji daɗi. Amma duk gwamnatin da ba za ta yi wannan ba, to gwamnati ce wadda ba ta son talakawa su ci gaba, tunda shi noma shi ne ginshikin duk duniya ba wai Najeriya ba. To kaga shi noma wani abu ne tuntun shi muka gada, shi kuma shi muke kai. Kuma har yanzu duk wani manomi, in dai manomi ne, ba zai ce wayyo Allah ba. In dai zai noma insha Allah rabbi ba zai ce wayyo Allah ba. Amma duk ran da babu taki, gwamnati ba ta ba ku taki ba, to gaskiya akwai matsala.
To ku kawai matsala ku taki ce kenan?
Eh, to ai bayan taki kaga a ce an samu magani irin na feshi din nan, ko da fari sun zo ko kuma wasu kwari, kaga kana da maganin da zaka fesa musu. Mu yanzu ko da irin wannan sun zo fari da menene da menene, ai dabara muke, mu dauko dalbeja, mu dauko wannan mu wanda zamu irin namu na gargajiya, kaga anan mu har yanzu gwamnati bata san da mu ba. Amma duk gwamnati za ta zo ta samu mana da wannan, kaga alhamdulillah muna jin daɗi, muna kyautata san wannan gwamnati mai adalci.
Sunana Alhaji Ali Dan Dutse. Abinda muke addu'a a matsayinmu na manoma da wannan sabuwar gwamnati za ta zo, domin shi manomi abinda yake da bukata a inganta masa nomansa, a bashi takin zamani, a bashi magunguna, a bashi maganin feshi, da kuma gwamnati ta shigo ciki ta koya mana yanda za mu aje kayayyakinmu da kuma yanda za mu yi dabarun noma. Abinda muke da bukata kamar yanda gwamnatocin nan duk wanda ya zo ya nemi na alkawari, mu manoma zai ce mu yan gata ne, yana son duk abinda za a yi za su inganta mana nomanmu. To abinda muke
a koya muku karin dabarun noma na zamani,
koya mana dabarun noma na zamani, a koya mana kuma yanda za mu adana amfaninmu yanda zuwa gaba zai yi daraja. To shi ne muke so duk gwamnatin da za ta shigo ta inganta mana harkarmu ta noma a Najeriya gaba daya.
Sunana Alhassan Muhammad daga karamar hukuma kiri kasanmu a jihar Jigawa. To ni manomi ne. To saboda haka muna son mu samu taki, shi manomi yana bukatar taki da iri da kayan feshi dai na gona haka. To muddin aka ce ka samu wannan kai shikenan bukatar ka ta biya. To amma yanzu
a kyauta ko kuma misali a samar da su wadatattu kuma a farashi mai rahusa,
a samar da su wadatattu a farashi mai rahusa wanda manomi na ƙasa zai iya samu, ba wai lalle sai babba ba, tunda yawanci yanzu ko da an riga an bayar ma lokacin da ake bayarwa manya ne suke amfani da shi, kananan ba sa samu. Sai kaga wanda ba shi da gona an bashi mota guda, wanda kuma yake da gonar ya zamanto an bashi kwano ko kwano biya ka.
To ku ba ga wannan mai fatan ku ga gwamnatin da za a samu misali?
Fatan mu dai da gwamnatin da za a samu a yi tsari mai kyau, mu zamanto talaka ya samu kayan noma wanda shi ma zai iya saya, ba wai lalle sai an ba shi ma kyauta ba.
Shi ma wakilin mu na jihar Kebbi Muhammad Nasir ya tattauna mana da wasu manoma.
Ina magana da Mala Anas Tukur Gulma. Yau duk wanda ka ga noma daga wanda ya noma daga wanda ya ce sata kuɗin mutane ya taho yana sayan taki, koda an ka hawa ga gwamnati taki naira 7,000-7,500 haka yake. Yau takin ga buhu guda naira 23,000-24,000-25,000 yake. Hetur koda an ka hau yana bai kai naira 100 ba, yau hetur naira 300 aka sai ne, ba ƙara ma kowa albashi ba. Dan an ka to ai magana a ce ana noma ƙarya na an kashe noma. Yanzu su ɗaya na da sun kasuwa ta kayan mutane, su ɗaya ga ƴancuwa su adda damar da za su sayan kayayyakin noman ga, saboda yau buhun taki guda albashin malamin firamare na LGE na jihar Kebbi albashi ne bai san buhun taki guda. Malami na secondary albashi ne wanda an maya yana san buhun taki biyu. To da taki dai aka noma tsakanin Allah. To ita ta aka tayi mana ƙarya cewa an ci gaba ana noma kasuwanci an kashe. Saboda mi ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya. Dan kasuwa sai sun samu na in sun wadata su sai abun unhwani. Dan kasuwa unhwana babu kasuwanci. Babu zama lahiya. Sannan noma ya mutu. Jihar Kebbi dai ina ƙare ma da ƙarau. Allah ya kawo mun da sauyi wanda ya zama alheri gare mu.
Masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawa da manoma daga Jihar Kebbi. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wakilin mu na Kebbi Muhammad Nasir sai kuma Jude Ladis Gresham da ta yi makata da mana sauti da bada umarni. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kai da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce ya kamata kotun koli ya ce ma CBN ya bar mutane su ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi har zuwa nan gaba, tunda dai babu wadatattun sabbin kuɗi a hannun jama'a. Sannan kuma ya kamata ta umarci CBN ya gaggauta wadata bankuna da sabbin kuɗi don al'umma su samu sa'idar rayuwa, domin ruwa ya kai mana ga wuya, mutum haɗiye mu yake. Sai kuma sako na gaba ya ce gwamnan babban bankin ƙasa CBN mun ji ka ce tsaffin takardun kuɗi sun zama tamkar takardar da ba ta da wani amfani tun ranar goma ga wannan watan. To ya dai kamata in ana sara a rika duba bakin gatari, duba da ganin nan da ƴan kwanaki ne za a yi babban zaɓe inda jama'ar ƙasa za su nemar ma kansu mafita. Sako daga Alhaji Mene Yusufari, jihar Yobe. Sai kuma sako na ƙarshe wanda ya fito daga Isuhu Dilan Faki ya ce salam muryar Amurka. Dan Allah ku sanarwa da shugaba Buhari cewar wallahi fa al'umar Najeriya suna cikin mawuyacin hali sakamakon wannan matsala ta canjin kuɗin da suka saka mu. Ba ku samar da sabbin kuɗi ba, sannan kun sa jama'a sun kai dukkanin kuɗaɗen su bankuna. Ya kamata ku ba bankuna umarnin baiwa jama'a sabbin kuɗaɗe tunda ba ku da sabbin a ƙasa. Domin wallahi wannan canjin kuɗin talakawa kawai aka cutar, ba masu kuɗi ba da ƴan siyasa. To mun gode, a ci gaba da aiko mana sakonnin ku. Mu kuma za mu ci gaba da karanto muku. Assalamu.
An gaishe ki Aisha Ma'azu. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To binta a takaice, an ji cewa wasu jerin harfa-harfa da aka yi da yammacin jiya Litinin a jami'ar Michigan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da jikkata wasu biyar. Chris Rosman, mataimakin babban jami'i na 'yan sanda na kwankwariya, ya shaida mana ma labarai da sanyin safi yau Talata cewa waɗanda suka jikata duk suna kwance a asibiti cikin mawuyacin hali. Sakataren janar kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya jaddada buƙatar samarwa da yukirin da ƙarin makamai da kuma cika alƙawarin isar da tankunan yaƙi da sauran manyan kayan aiki a daidai lokacin da ministocin tsaro da jami'an tsaro na kungiyar arewacin yukirin da Amurka ke jagoranta suka hallara a wani taro a yau a birnin Brussels. Stoltenberg ya faɗa manema labarai cewa tattaunawa ta zo cikin wani muhimmin lokaci, kuma a ranar Talata abokan ƙawancen za su magance buƙatun gaggawa na ƙara tallafi ga Ukraine.
Masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya taya na gabatar da shirin, sai Dadi Balawai wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman, yau nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.